Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma Alpha Radio da ke kuma siya kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu a hanyar sadarwar internet a koda yaushe yake bukata akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Hafsat Bello dan mai sauraro ce daga birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muka saki dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa hukumar zabe ta jihar Kano ta ce ta kammala shirye-shiryen gudanar da zaben shugabannin kananan hukumomi da kansiloli a fadin jihar. To amma jam'iyyar adawa ta PDP ta ce da saki a lamarin.
Kudin nan sun yi yawa, babu yadda za ka yi yanzu chairman da ya fito daga Dogwa a ce siya sai da masa rasa buhu 60 sannan ya zo ya ce zai biya kudin form 400 ne aka ce chairman zai biya, masara nawa take? 700 take buhu daya.
Sannan za ku ji cewa an yi jana'izar mahaifin babban hafsan sojan Najeriya, Janar Buratai. Muna da rahoto akan hakan. Sannan nan gaba a cikin shirin za mu bude layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Kada a manta a sa alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
To jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu akan wani kudurin doka da 'yan majalisa daga jam'iyyun kasar suka amince na kasafin kuɗi, wanda ya kawo ƙarshen wani takaitaccen matakin rufe ma'aikatan gwamnati da aka yi tare da ƙara biliyoyin daloli domin a gudanar da ayyukan cikin gida da samar da tallafi ga waɗanda bala'i ya shafa da kuma sojojin ƙasar. Shugaban Trump ya saka hannu akan kudurin ne ba tare da wani ɗan ƙaramin biki ba, bayan da majalisar dokoki ta amince da kudurin da safiyar yau Juma'a. Jami'an fadar White House ta shugaban Amurka sun ce rashin yin ɗan ƙaramin bikin rattaba hannu a kan wannan kasafin kuɗi bai rasa nasaba da rashin jin daɗin da shugaban Trump ya nuna, saboda adadin kuɗin zai ƙara faɗin giɓin kasafin kuɗin ƙasar. Da sanyin safiyar yau Juma'a, 'yan majalisar wakilai suka kada ƙuri'a, inda 240 suka amince da kasafin, yayin kuma da 186 suka zaɓi akasin haka. Sannan daga baya kuma 'yan majalisar dattawa suka amince da ƙuri'u 71 akan ƙuri'un masu adawa 28.
Za a tilastawa 'yan siyasa da sauran masu hannu da shuni da kuma masu aikata manyan laifuka waɗanda ake zargi da sayan kadarori a kuɗaɗen haramun su yi bayani kan dukiyoyinsu ko kuma a ƙwace kadarorin a ƙarƙashin wata sabuwar doka da ta fara aiki a wannan wata a Birtaniya. Masu fafutuka sun yi lale da wannan doka mai taken Unexplained Wealth Order ko kuma UWO a Turanci, wacce ke nufin samar da daidaito kan kuɗaɗen da ba su da cikakken bayani kan yadda aka tara su. Masu fafutukar sun ce babban birnin ƙasar ta Birtaniya ya kasance cibiyar tara kuɗaɗen da aka wawuro daga wasu ƙasashe. Tuni dai kungiyar Transparency International ta ƙasa da ƙasa da ke yin ƙididdiga kan matsalar cin hanci da rashawa ta ce ta gano wasu kadarori guda 5 da hukumomin Birtaniya ya kamata su fara bincike ta kansu ta hanyar amfani da wannan sabuwar doka. Daga cikin waɗannan kadarori akwai wasu gidaje guda 2 da ke kallon rafin Thames, waɗanda aka yi kiyasin darajarsu za ta kai dalar Amurka miliyan 15, waɗanda shugaban 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny yake ikirarin na tsohon mataimakin Prime Minister Rasha na farko ne Igor Shivalo.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce an kawo ƙarshen matsalar ɓarkewar cutar amai da gudawa ko kuma kwalara da ta halaka mutane 400 a ƙasar wato Sudan ta Kudu. Hukumar ta lafiya tare da haɗin kan jami'an ma'aikatan lafiyar ƙasar ta Sudan ta Kudu ne suka bayyana kawo ƙarshen cutar a wani taron manema labarai da aka yi a Juba. Ɓarkewar cutar, wacce ita ce mafi girma a tarihin ƙasar, ta faro ne daga tsakiyar shekarar 2016 a daidai lokacin da sabon faɗa ya ɓarke a Juba. Ministan kiwon lafiya a kasar ta Sudan ta Kudu Rick Guy Cook ya ce cikin makonni bakwai da suka gabata ba a sake samun wani da ya kamu da cutar ba a duk fadin kasar, amma ya ce hakan ba yana nufin mutane su yi sakaci bane.
Akalla mutane biyu ne suka rasa rayukansu, kana wasu da dama suka jikkata a wani harin tagwayen bama-bamai da ya auku a masallacin Juma'a a birnin Benghazi da ke Libya. Wannan shine hari na biyu a wajen ibada da aka kai a birnin cikin wata guda da ya wuce. Akalla mutane 62 ne suka ji raunuka a wannan hari da aka kai a masallacin Sa'ad ibn Ibada da ke kusa da gundumar Majuri a kasar ta Libya. Babu dai wani da ya dauki alhakin wannan hari. Makonnin biyu da suka gabata akalla mutane 35 aka kashe bayan wani harin bom din mota da aka kai a kusa da wani masallaci da ke birnin na Benghazi. Labarin duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji da farko, hukumar zabe ta jihar Kano ta ce ta kammala shirye-shiryen gudanar da zaben shugabannin kananan hukumomi da kansiloli a fadin jihar. To amma kungiyoyin rajin tabbatar da shugabancin nagari na bayyana shakku dangane da yadda sahihancin zaben zai kasance, inda hannu guda kuma babbar jam'iyyar Hamayya a jihar wato PDP ta ce ba za ta shiga zaben ba. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani.
Allah da zaben mu zai sha bamban da sauran zabe. Za mu yi zabe tsakani da Allah iya karfin iyawanmu. Ba na jin wani dar, kuma ina kira ga jama'a da su ba mu gudunmawa kuma su taya mu da addu'a. Zaben nan za mu yi shi tsakani da Allah iya gurgunan iyakanmu.
Amma ruwaito ka fa kana cewa fa zaben nan in bai inganta ba za ka sauka daga kan wannan kujera. Kana nan har yanzu akan bakanka?
Ai ina gaya maka, inda cijeshin da muke yanzu nan da nake gaya maka. Mun sa komai a inda ya kamata, kuma abinda ake zargin da ko da a sa mana har yau din nan babu wanda isa mana baki.
Professor Garba Ibrahim Sheka kenan shugaban hukumar zabe ta jihar Kano. A zaben na gobe dai ana sa ran zabar shugabannin kananan hukumomi 44 da mataimakansu da kuma kansiloli 484 a fadin jihar ta Kano. To amma jam'iyyar PDP na kauracewa zaben bayan da babbar kotun jihar Kano ta kore karar da ta shigar gabanta tana kalubalantar hukumar zaben. Sanata Masaudu El Jibril Doguwa shine shugaban jam'iyyar PDP a Kano.
Mu abin da muke magana shine kudin nan sun yi yawa, babu yadda za ka yi yanzu chairman da ya fito daga Doguwa a ce siya sai da masarar su buhu 60 sannan izo ice zai biya kudin form 400 ne aka ce chairman zai biya, masara nawa take? 700 take buhu daya, saboda haka sai ka sai da buhu 60 kenan sannan ka zo ka biya kudin tsayawa takara na chairman. Sannan kai kuma in ka wasu lane sai ka sai da buhu 30 zuwa 35. A wannan yanayin zaka je ka dauki buhun ka masara buhu 60 ka je ka sayar. A wannan yanayin saboda haka mun daukaka kara, mun lamunci wannan hukuncin da aka zartar tsakanin mu da hukumar zabe da gwamnatin jihar Kano ba. Kuma wannan kara da muka daukaka ina faɗa maka dan ma miwa ita kanta demokradiyya ta Najeriya gindin zama zamu ci gaba har Supreme Court. Ba dan komai ba sai dan saboda in ka bari nan gaba kudaden da za a dinga dora ɗan takara na waɗansu jam'iyyu sai ya ribanya domin a hana tsayawa.
Hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da kungiyoyin rajin demokradiyya ke bayyana shakku game da yiwuwar ingancin zaben na gobe. Kwamandan Kabiru Sa'idu Dakata jami'i ne a cibiyar Sitad ta ci gaban al'umma da demokradiyya a nan Kano.
Idan aka yi zabe muka ga abinda muka saba gani a jihohi cewa duk jam'iyyar da take mulki a wannan jiha ita za ta cinye dukan kujeru, so kaga tsarin kananan hukumomi ba da gaske suke ba. Sannan kuma ita jam'iyyar PDP ta je kotu duk da an yi hukunci bata gamsu ba za ta daukaka kara. Bangaren Kwankwasiya su ma suna kotu, so wannan abin ya rage wa zaben armashi. So tun daga nan ya nuna maka alƙiblar inda zaben za ta je. Amma duk da haka mun san a mataki na kansiloli akwai sauran jam'iyyu da suka shiga zaben nan, so hali ne yake fidda mutum. So shi kuma shugaban hukumar zaben nan ya ta rantsuwa ya ta alƙawaranta cewa zai yi gaskiya tsakani da Allah duk wanda ya ci zabe za a bashi. Al'umma za su sa ido su ga ya zabe zai kasance, ƴan jarida da kungiyoyi masu zaman kansu duk za su sa ido su ga ya zaben nan zai kasance. So shi wannan zabe da za a yi a jihar Kano zakaran gwajin dafi ne. Idan muka ga al'umma sun fito kenan har yanzu akwai kwadayi da sha'awar yin zabe a gurin mutane.
Kamar da Kabiru Sa'idu Dakata kenan a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka, daga Kano, Nigeria.
To a yau ne kuma aka yi jana'izar Alhaji Yusuf Buratai, mahaifi ga babban hafsan sojin ƙasa na Najeriya, Janar Tukur Yusuf Buratai, wanda ya rasu bayan wata 'yar gajeruwar rashin lafiya. Ya rasu ne yana da shekaru 106, ya kuma haifi 'ya'ya fiye da 20, inda yanzu haka 15 suke raye. Ga rahoton da Haruna Dauda Biyu ya aiko mana.
Wannan jana'iza ya samu halartar gwamnan jihar Borno Honorable Kamu Shettima da kwamishinoninsa da 'yan majalisu da ma shugabannin riko na ƙananan hukumomi da kwamandan rundunar sojan operation lafiya Dole Major General Rogers Nicholas da dai sauran manyan jami'an soja da ke aiki a jihar Borno. Daga bisani dai mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro, General Baba Ganaman Gudu mai ritaya ya jagoranci wasu tawaga zuwa jihar Borno da suka hada da ministan tsaron ƙasar Mansur Dan Ali mai ritaya da ministan ayyuka da gidaje Alhaji Baba Shehori da babban hafsan sojan sama na Najeriya Sadiq Abubakar da dukkanin su suka zo karkashin tawagar Baba Ganaman Gudu da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya turo. Kafin rasuwar mahaifin babban hafsan sojan ƙasar dai, wato Yusuf Buratai, na yi wata hira da shi shekaru 2 da suka gabata a matsayin shi na tsohon sojan Najeriya. Ga ma abin da ke cewa a wancan lokacin.
To babban yakin da kuka yi a yakin duniya na biyu da kuka yi, ya sakamakon yakin ya kasance ku ga ci nasara ko kuma an ci ku ne?
A'a, mun ci yaki ne. To mun ci yaki ne, mun ci yaki ne.
To a wata ƙasa kuka yi wannan yakin ne?
Ƙasan Bama ne muka yi yaki. Bama lokacin nan shine lokacin da su kanar namu kanar de da su wani muka shiga amina kasan Bama ne. Sai muka shiga Bama din, to mutane mu da yawa aka kashe su da yawa, amma Allah ya sa kuma mu da sauran ranmu mun tsira.
Idan da dai da bargayi baban hafsan sojan ƙasar Najeriya kenan, wato Yusuf Buratai, da kuma ke bayyana abubuwan da ke damun ƙasar nan da ma yadda rayuwa ta kasance lokacin da yake gudanar da aikin soja. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Rigar nan dai mutuwa da zai yi wadana tube.
To da fatan Allah ya ji kanshi mu kuma ya kyauta namu zuwa.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To mun samu kira daga Niger. Wa ke magana daga Niger? Wa alaikum salam, wani ne daga Niger?
Sunana Manu ga dan PDC na nan Kwantagora.
To menene ra'ayinka?
Abin da ra'ayina, ina kira ga shugabannin jam'iyyar PDP su yi kokari lokaci yayi su zaƙoro mana mutanen kirki waɗanda za su yi mana jagoranci a jam'iyyar PDP.
To da fatan waɗanda
suka san ya kamata, kamar irin su Madu Sharif tsohon gwamnan Maiduguri, ya kamata shi to a bashi takarda shi takara, saboda ya san siyasa, ya san abin da aka nuni da siyasa. Saboda lokacin da ya yi takarar shugaban PDP na riƙon ƙwarya da bai ci ba, ya shiga gidan rediyo ya wa mutane bayani, ya ce ro Allah a bi doka da oda.
To da fatan wanda aka yi domin su sun ji, mun gode. Yanzu mun samu wani kira kuma daga Sokoto.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, wa ke magana daga Sokoto?
To kuna tare da Usman Edele Bunkari, karamin hukumar mulki ta Dinjiya jihar Sokoto Najeriya.
To Mala Usman, menene ra'ayinka?
To ra'ayina don Allah, ina son in kira ne ga shugabannin mu musamman mai girma gwamnan jihar Sokoto da kuma 'yan majalisun mu, don Allah a bibiyar gyara mana wutar lantarkin mu wanda ta tashi daga garin gidan Madi zuwa garin mu na Bunkari har ta tsore a garin Filani, da kuma hanyar mu da ta tashi daga garin Bunkari zuwa Mako da tsohon gwamnati ta fara. Don Allah, muna son wannan gwamnati ta taimaka ta isa muna da wannan kasancewa dan majalisa a fiku liman gande mai dubokin ta Filani na ja kai korafi a majalisa. To don Allah, muna fatan waɗannan abubuwa taimaka a gyara mana su. Nagode Usman Edele Bunkari.
To Allah ya sa su ma dai sun ji, mun gode. To ga wani kira kuma mun samu daga Bauchi shi ma. Hello, wa ke magana daga Bauchi?
Yara ba mai kiyaro daga Magawaku ne.
To menene ra'ayinka?
Ra'ayina shine da Allah dai shugaban kasa yana jina.
Eh, ina jin ka.
Ya kamata don Allah a dinga taimaka ma talakawa, akwai talakawa da yawa tana damun su har ga Allah abubuwa sun tsira mace su.
To ra'ayin shi kenan, mun gode da kira. Ga kuma wani kiran ya shigo daga Kaduna.
To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ke magana daga Kaduna?
Sunana Alhaji Musa Garo, Kaduna da Koda.
To Alhaji Musa Garo, menene ra'ayinka?
To na ra'ayi dai yau gaskiya ni ka taziya ni da babban babanmu gabanmu a darajar Liberty da Mahmud Baba Ahmad. To ina mika taziya ta Allah ya ji karshi, Allah ya gafarta masa.
To amin. A
karshe ina kira ga su kansu mai shugaban kasa Muhammadu Buhari da dan Allah ya daure sasan tsakanin Garduje da Kwankwasiya, saboda ba ma san wannan rikici da yake faruwa a tsakanin su. Na ra'ayi kenan, Allah ta'ala ya kiyaye mu, Allah ya sa ku tashi lafiya, Alhaji Musa.
Amin, mun gode Alhaji Musa Garo. To ga wani kiran nan ya shigo. Hello. To kamar wannan kiran ya yanke. To da Allah masu sauraro, kar a manta an za a kira mu ne a kan namba mai alamar tarawa 1-202-205-2655. Kar a manta da saka alamar tarawa in za a kira. Ga kuma wani kira ya shigo daga Kaduna.
To ajiya.
Assalamu alaikum.
Barka da lasariya.
Yawwa, barka ka dai, wa ke magana daga Kaduna garin gwamna?
To sunana Murtala, kuma ina kiran ku da garin Rigasani a Kaduna garin gwamna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, menene ra'ayinka?
To gaskiya muna fara da ta'aziyya wa iyalan Mahmud Baba Ahmad Share da ɗan Jabida da rasuwan da ya Allah ji kanshi, Allah ya ba ta hakuri. To kuma shawaran da muke yi shine cewa muna fara kira ga shugaban ƙasarmu, lalle lalle ko lokaci na kurewa, ya kamata ya tantaɗe da riraya don ya san masu san shi, masu son ya zarce, kuma don muna tunanin wasu suna so sai ya kai da bakin gafa ne za su janye su barci. Ya kamata a duba mutanen nan a kakkaɓe su, gwamnati ya gyara wanda zai gyara da
ba. To shikenan, to mun gode. Ga wani kiran kuma ya shigo daga jihar Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wa ke magana daga Niger?
Mai magana Alhaji Magajin Sahura ne daga Mashegu Local Government a Niger State, Nigeria.
To Alhaji Magaji, menene ra'ayinka?
Abinda ra'ayina shine don Allah don Annabi, gwamnanmu wanda kenan Niger, ya duba Allah, ya duba Annabi, ya duba hanyoyin da darabu da suka lalace gadoji sun yanyanke mu, da gashi nan ɗan kasuwa da manoma babu hanya wadda za a je kasuwa a ji daɗi. Don Allah da Annabi ya kai kukan nan abin, ya yi ƙarin shi kai kukan nan ga shugaban ƙasa, a zo a duba hanyoyin nan, don Allah a gyara muna.
To mun gode Malam Magaji, da fatan kuma waɗanda abin ya shafa sun ji kuma za su ɗauki mataki akan hakan. Har yanzu dai muna jihar Niger, wa yake magana daga Niger?
Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Kemba.
To Ibrahim mai wanke hula, menene ra'ayinka?
Ni ma ra'ayina kamar yadda wannan makwacin na waya faɗa, kuma muna roƙon gwamnan jihar Niger don Allah mu ma ya zo taimaka mu da wannan hanyar ta taso daga Kanya zuwa Ibi. Ko da ta hannun wakilin ku ne Mustapha Nasiru Bakari, don Allah ya taimaka ya zo ya duba ku wakilce shi, ya zuwa muna wannan hanya, kai mu da ku, kanmu a gwamna taimaka mana da wannan hanyar. Ya ra'ayina kenan.
To shikenan, mun gode. Ga kira kuma mun samu daga Katsina. Waye daga Katsina? Da Allah ka dan rage muryar sautin rediyonka.
Okay, to sunana Alhassan Abubakar.
To Malam Alhassan, menene ra'ayinka?
Ni ra'ayina akan maganar rigimar su dandamali da suke da kwankwaso, ke fata Allah shugaban ƙasa ya taimaka ya rike tsakanin.
To to shikenan, mun gode da bayyana ra'ayinka da kai. Ga wani kiran kuma ya shigo daga jihar Bauchi. Salamu alaikum.
Wa alaikum sashin Hausa na murya Amurka mai magana.
Wa alaikum assalam. To wake magana daga Bauchi.
Ya magana Sama'ila Isfawa kafin ma da ke karamar hukumar Ganje jihar Bauchi.
To Mallam Sama'ila, me yake tafa da kai?
To alhamdulillah, a wannan rana dai da nake kira, ina dai roƙon shugaba Muhammadu Buhari. Talakawa dai akan hidimar man fetur. Abin fa ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
To
domin gaskiya shugaba Muhammadu Buhari talakawa ne suka zabe shi. Wannan abu fa zagon ƙasa ake masa ya fa sani. Kasan nan fa masu arziki sun yi arziki, kaf ya faɗa ga kai fai duhu wannan al'amari, duk halin da ake ciki talakawa ne ba suke shan wuya ba masu arziki ba. Gaskiya shugaba Muhammadu Buhari ya ji wannan kira, don mu muka zabe shi ya duba wannan hali a kawo ƙarshen wannan matsaloli a Najeriya, don Allah don Annabi.
To mun gode. Ga wani kira kuma ya shigo daga Kano.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, wane ne daga Kano?
Sunana Alhaji Aminu, daga Kano, Najeriya.
To Alhaji Aminu, menene ra'ayinka?
To ra'ayina ni game da talakawan Najeriya ne, wato kullum especially mutanen arewa ba hoppasa sai dai a ce kullum gwamnati ta taimaka. Wanda yake dan adam ya kamata ya zama ya san kansa, amma kullum ba mu da zance sai shinkafa an ban mu a baya. Wannan ba ra'ayi bane gaskiya. Assalamu alaikum.
To mun gode Malam Alhaji Usman daga Kano. To daga wannan kiran nashi ne muka kawo ƙarshen kiran naku, sai kuma Allah ya kai mu wani lokacin za ku ƙara jin mu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu nan yana cewa karfe 3 kenan da minti 21 na yamma. Yanzu kuma lokaci ne na wasanni.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar Jamhuriyar Kamaru a mata ɓangaren 'yan mata matasa sun gwada ƙwanjinsu da mata matasa 'yan ƙasar Ghana ranar Ladin da ya gabata a birnin Yaounde, a ƙoƙarin da suke yi na halittar gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na mata 'yan ƙasar shekaru 20 na duniya. Club ɗin Indomitable Lions ita ce ta fara buɗe ragar ƙasar Ghana da ci 1 a mintoci 10 da fara wasan, sai kuma 'yan matan ƙasar ta Ghana suka fance ƙwallon a cikin mintuna 52 da wasan. An kammala fafata wasanni kasashen guda biyu sun yi kunnen doki ɗaya-ɗaya kenan, amma a yanzu haka ƙasar Kamaru za ta jira a birnin Kumasi na ƙasar Ghana domin samun tikitin zuwa ƙasar Faransa wanda kasashe 16 za su halarta. Ta ɗaya hannun kuma shugaban hukumar wasannin Olympic ne na ƙasar Jamhuriyar Kamaru, Kanal Karkaba Malam, ya gudanar da naɗin Joseph Marie Bifon a matsayinsa na wanda zai sanya idanu akan kwamitin motsa jiki da tsalle na jami'in ƙasar Jamhuriyar Kamaru wanda za a gudanar da wasannin na Olympic a shekarar 2018 ɗin nan a jami'in ƙasar baki ɗaya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwanakwanan nan ne sakataren harkokin wajen Amurka ya saki sanya Iran a cikin jerin ƙasashe 10 da suke zama abin damuwa saboda kyalewa da kuma ci gaba da keta ƴancin yin addini. Yanayin ƴancin addini a Iran har yanzu na cikin matsanancin yanayi. A wani rahoton masu rajin kare haƙƙin bil'adama na nuna cewa hukumomi sun sha ɗaukar matakai kan Shani Ram Isave, matar Victor Beth Tambras, wadda a baya ya jagoranci cocin Pentecostal a Iran saboda kawai addinin da take bi, wanda ya kai har aka yanke mata hukuncin ɗaurin shekaru 5 a kurkuku wai domin an same ta da laifin da ya saba wa dokokin tsaron ƙasa. A watan Yulin bara aka ɗaura mijin na tsawon shekaru 10 a kurkuku sakamakon samunsa da makamancin irin wannan laifin. Haka shi ma ɗansa Ramil, ana zarginsa da laifuffukan da suka jibanci tsaron ƙasa saboda addininsa da cocin da mahaifinsa yake jagoranta. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi nunin cewa gwamnatin ƙasar tana auna waɗanda suka yi radda suka shiga zama kristoci a Iran, inda aƙalla aka ɗaura mutum 10 shekaru masu yawa a fursuna a bara. Hakanan mabiya ɗarika ko addinin Bahai suna ci gaba da fuskantar danniya. Ofishin kare haƙƙin bil'adama a Iran ta ba da rahoton cewa an gaya wa malamar addinin Bahai Azita Rafizadeh cewa za a yi mata sakin kusa da ƙarshe daga kurkuku idan ta tuba ta kuma ba da haƙuri kan koyar da addinin Bahai ta yanar gizo. Shi ma mijinta Payman Koshbagi, malami kuma mamban al'ummar Bahai, an kama su tare a shekarar 2015. An yanke musu hukunci akan laifuffukan da suka shafi tsaron ƙasa da kuma kasancewa cikin haramtacciyar ƙungiya. ‘Yan ƙungiyar Bahai na cikin mutanen da aka dade ana musguna musu a Iran, kamar yadda ya bayyana da cikakken bayani a cikin sabbin ƙasidu daga hukumomin ƙasar da jaridu da muryoyin da aka ɗauka da wasu majiyoyin da ita ƙungiyar Bahai ta ƙasa da ƙasa ta ƙirƙiro daga sabon rumbun adana bayanai da ta ƙirƙiro. Saka Iran a cikin jerin ƙasashe da ke janyo damuwa ta musamman saboda ci gaba da keta ‘yancin addinai na nuna mahimmancin da Amurka ta aza kan mutunta wannan ‘yancin na bil'adama. Kamar yadda shugaba Donald Trump ya ayyana ranar 16 ga watan Janairu da aka ware a zaman ranar ‘yancin addini, ya ce, Amurka na jagora kan ‘yancin addini saboda ba mu yarda cewa ‘yancin walwalar addini na Amurkawa ne kaɗai. Ya ce, ba gudu, ba ja da baya, a ƙudurinmu na sa ido kan musgunawa mutane saboda bambancin addini da kuma aiwatar da manufofi da za su ƙarfafa ‘yancin yin addini. Ta wannan ƙoƙari, muke hankoran ganin ranar da mutane daga kowane addini za su gudanar da addininsu kamar yadda suka hakikance a zukatansu. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani bayani sai a rubuto wa editorial a VOA Washington DC lamba 20237 USA. Za kuma ku iya bayani tare da duba editorials dinmu a VOA Editorials, adreshi www.voanews.com/editorials.
To madalla, kafin mu kammala shirin namu ga Mahmud Lalo da labarai, amma wannan karin a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu akan wani ƙudurin doka da 'yan majalisa daga jam'iyyun ƙasar suka amince na kasafin kuɗi wanda ya kawo ƙarshen wani taƙaitaccen matakin rufe ma'aikatan gwamnati da aka yi tare da ƙara biliyoyin daloli domin a gudanar da ayyukan cikin gida da samar da tallafi ga waɗanda bala'i ya shafa da kuma sojojin ƙasar. Shugaba Trump ya saka hannu akan ƙudurin ne ba tare da an yi wani ɗan ƙaramin biki ba bayan da majalisar dokoki ta amince da ƙudurin da safiyar yau Juma'a. Jami'an fada White House ta shugaban Amurkan sun ce rashin yin ɗan ƙaramin bikin rattaba hannu akan wannan kasafin kuɗi bai rasa nasaba da rashin jin daɗin da shugaba Trump ya nuna saboda adadin kuɗin zai ƙara faɗin giɓin kasafin kuɗin ƙasar. Za a tilastawa 'yan siyasa da sauran masu hannu da shuni da kuma masu aikata manyan laifuka waɗanda ake zargi da sayen kadarori da kuɗaɗen haram su yi bayani kan dukiyoyinsu ko kuma a ƙwace kadarorin a ƙarƙashin wata sabuwar doka da ta fara aiki a wannan wata a Burtaniya. Masu fafutuka sun yi lale da wannan doka mai taken Unexplained Wealth Order ko kuma UWO a turance, wacce ke nufin samar da daidaito kan kuɗaɗen da ba su da cikakken bayani kan yadda aka tara su.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyan mu Rob McLean, ni Hafsat ɗan mai sauri ke cewa mu kwana lafiya, mu kuma mu ƙara saunin lafiya.